واصحابه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna sake min godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kaddara rayuwar mu yau wuni na nawa cikin watan Rabiul Awwal eh Rabiul Tsani
muna mutunta lissafi gare
yau biyu ga wata ko Rabiul Tsani hijiran mu nan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 5 ga watan 10 miladiya ta 2024 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade gare shi za mu ci gaba da karatun mu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi kuma idan ɗan uwa ba su manta ba muna kitabul jami' littafin da ya tattare dukkan waɗansu al'amura wanda suke da alaƙa da sallah a wancan sati mun karanta hadisi na 114 a nawa littafin kenan ko a littafin da yake wajenku watakila lambar ba ta kai haka ba ko kuma ta haura haka yau kuma za mu tashi akan hadisi na 115 haka ne ko ana wake nan nan ana ku ba zai zama haka ba shine hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla na ga kansa za mu tashi haka ne ko yawa mun gama karatu akan abin da ya shafi tahiyya da abubuwan da suke da alaka da ita yau kuma za mu dora akan kaman hadisi na gaba wanda malam ya kulla babi ya ce babin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shine malam ya kulla wannan babi wannan kuma shine zai zama darasin mu na 47 a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana muwafaka wajen karantawa da fassarawa da aiki da abin da yake shine daidai Allah ta'ala ya albarkace mu da abin da muke karantawa hadisi mai lamba ta 115 ina cewa an Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Qab ibn Ujra فقال الا اهدي لك هديه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه وانا حديثي عن جيوشي دقى صحابي مسونا كعب ابن أجرة shi wanda ya rubuta wannan yace shine Abdurrahman dan Abu Layla yake cewa laqiyani Kab ibn Ujra yace Kab dan Ujratu ya hadu da ni fa kala sai yace ala udi laka hadiyatan ala ka saurara bana maka wata kyauta da wani abin kyauta ba ana yana tambayan sa shin bana maka kyauta ba da wani abu na kyauta to kamar ya ce eh ka fada mini wannan kyauta ko ka bani wannan kyauta shine sai ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina yace lalle manzon Allah mai dira da amincin Allah su tabbata a gare shi wataran ya fito gare mu fa qulna shikab ibn ujra sai ce mu sahabbe sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah kada allamana Allah kaifa nusallimu alayka suka ce hakika Allah ya karantar da mu yadda zamu dinga yi maka salati a yadda zamu dinga yi maka sallama fa kaifa nusalli alayka to tayaya zamu yi maka salati fa qala sai manzo Allah ya ce qulu uce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai dadin tsira bisa annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da kuma iyalan gidan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama yadda kai dadin tsira bisa annabi Ibrahim innaka lalle kai Allah hamidun kai ne abin godewa majidun abin girmamawa kai ne abin godewa bisa dukkan ni'imomi da kai wa dan adam kuma kai ne abin wa girmamawa babu wani wanda ya cancanci a girmama shi sai kai yace wa barik ala Muhammadin Allah kai albarka a bisa annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da ainihin zuriyar gidan annabi Muhammad kama barakta kama yadda kai albarka ala Ibrahim a bisa annabi Ibrahim innaka hamidu majid lalle kai Allah hamid abin godiya ne majidun abin girmamawa wannan hadisi gabanin mu shiga cikin sa a sahabbai suka tambaye manzon Allah wasu mas'aloli lokaci bayan lokaci an ce wani cikin sahabbai ya zo ya yi wannan tambaya da hadisi ya zo da ruwayoyi daban-daban amma dai da ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake gwada musu yadda za su yi masa salati to shi ne yanzu malai ya fitar mana kalmomi da ya kamata musamman a nan su shi sai ya ce ma'anil kalimat wasu kalmomi da ya kamata musamman anonin su ya ce allamana me ma'ananta kaifa nusallimu alayka yani assalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin nufi shine yin sallama ga annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahum qad arifuhu cewa su sun riga sun san wannan daka ba su bukatan me wani karin bayani akan yadda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama saboda sun riga sun san yadda ake sallama a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yadda da musu shine ba sa yin abu da ka ko ba sa yin abu dan sun ga ana yi ko ga bambancin musulman farko da kenan da musulman wannan zamani idan mu ne muka ga ana yin abu kawai sai mu kaddara mai kyau da sai mu ba ruwa to amma su ba haka bane ba sa yin abu sai sun san shi ko ba su dan sun ga kana yin abu wannan ba zai dame su ba sai sun nemo asalinsa da ka shari'a abin da ta kallafa wa kowanne ɗaya daga cikinmu shine duk abin da zai na addini ya yi kokari ya san shi da tushe ya san shi bisa asali kada ya yi dan ya ga ana yi idan kai dan ka ga ana yi ba lalle ne ka dace ba daka ka bi diddigin al'amura ka san yadda suke a bisa doro ko akan nassi na ainihin mai hadisai da alkur'ani da kuma maganganu da na managartan magabata idan ka gina addininka akan wannan to ka samu mafita daka duk abin da ya ga an yi a addini to in kana so ka samu tabbaci to ka je ka nemi ilimi a kai kuma ka tabbatar da ingancin wannan abu kar ka ga mutane suna yin abu kawai kai kar kuma ka ji kana kudin yin wani abu ba ka da ilimi a kansa kuma ka je ka aikata a'a ka je ka san shi da haka yanzu sahabbai suna da mushkila me mushkilar su sun san yadda ake salati ake sallama
ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba san yadda ake salati ga Annabi ba. Da haka sai suka zo da wannan matsala din, sai suka ce kayfa nusalli alayka, ce ya zamu maka salati ya manzon Allah. Ila as-su'al, ma da yace wannan tambaya, al-muradu as-su'al, abin da ake nufi da wannan tambaya, as-salatu al-ma'mur, sallah wadda ake umartan dan adam shi bi hada ita, bi an bi ayi lafazin tu'adda, don ayi lafazi ake yin wannan salati, shin kowane lafazi mutum ya faɗa yayi daidai? Ike iya larabci ka tsara naka yayi daidai? Idan kai kaza kai kaza yayi daidai? Shi sa suka ce bi ayi lafazin tu'adda, da wani lafazi ake bada ake faɗan wannan ainihin abu din. Waƙila an sifatiha, wasu kuma suka ce a'a, sabai suna tambaya dangane da siffar yadda ake salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na ba ton fahimta, kun ga abu ne guda biyu, ko dai wani irin lafazi za a yi amfani da shi wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, ko kuma suna da ilimin lafizan da za su amfani da shi, amma ya siffar abu yake. Gunga dube neman gaskiya, dole zai samu irin wannan a cikin nasu, yaya abu yake? To da haka wasu ka ci haka ake nufi wa hadha sahih, ya ce wannan kuma ita ce magana ma'inganciyar magana, ita ce magana ingantatta. Li'anna lafaza kaifa, domin lafazin kalman kaifa zahirun fi sifati, a zahirin da magana yake akan sifa. Eh, in ka ce yaya ake yin kaza, to yanzu abin da ake so shine ka siffanta yadda abin yake, mana kamar kana tambaya ne akan siffar yadda ake abu. To shine sai manzon Allah ya ce a cikin hadisin, sai ya ce musu qulu, ku ce naga ba ce aka yi kirkire nasu ba, ittabi'u wala tabtadi'u, ku bi kada ku ka gina ku. Shi addini akan wannan aka gina shi, ka bi kada ka kirkiro, ka bi kada ka kaga. Yawa, abin da ake so kenan, ittabi'u wala tabtadi'u, ku bi kada ku ka gina ku. To da haka sai Annabi ya ce musu faqulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin, yalla kai dadin tsira a bisa Annabi Muhammadu, ma'ana as-salatu min Allah, eh aka ce salati daga wajen Allah, ana yin sa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne suka ce ai ar-rahmatu, shi ne ana nufin Allah ya dadin rahama da jin kai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wa hadha da'ifu, amma wannan magana ce mai rauni. Wa qila sana'ullahi alaihi fil mala'il a'la, wa suka ce da aka ce Allahumma salli ala Muhammadin, to abin da ake nufi da ma'anan salatin Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya yabi manzon Allah a cikin taron dukkan mala'iku wanda suke masu daraja, shine cikin mala'il a'la kenan. Bana shi ake nufi da Allahumma salli ala Muhammadin, kama qalahu Abul Aliya, yace wannan magana Abul Aliya ya faɗe ta, wa huwa sahihu, kuma ita ce magana mafi inganci. Ma'anan Allahumma salli ala Muhammadin shine sana'ullahi alaihi fil mala'il a'la, yabon Allah da Allah yake wa manzon Allah a cikin taron dukkan halittu, ko kuma a cikin mai taron mala'iku wanda suke madaukaka masu daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana masa salati a irin wannan, shine yana yabansa, yana kambama shi, yana ainihin mai girmama shi. Hamid da yace Hamidun dinnan bai ma'anarsa, alhamidu huwa man hasala lahu sifatul hamd, shine duk mutumin ko kuma wadda sifofi na godiya suka tabbata a gare shi. Waye yake da sifofin godiya? Shine Allah, da haka shi ake godewa. Shi yasa yace shine Hamid, abin godewa, abin yabo, abin girmamawa, shi Allah shine wannan. Akmalha zatin wa sifatin, kuma sifofin nan ko kuma wannan ainihin yabon shine sufofi wanda suka fi cika a zatin su da siffar su cikakkun sufofi ba wanda yake da cikakken siffa in ba Allah ta'ala ba duk da gashi zaka samu yana da tawayaya ɗaya da biyu a cikin sufofin sa amma Allah dukkan sufofin sa na zati da sufofin sa na siffa duk cikakku ne da ba tan fahimta yawa shi sa ya ce wa kira kansa ya ce mai laisa kamithlihi shay'un babu wani abin da ya kama da shi wa huwa as-sami'u shine mai ji al-basiru mai gani da ku ga Allah shike da cikakkiyar kamala ta zati da ta sifa majid min al-majid daga ainihin girmama wan sifatul kamal bale ce wannan ita ce sifa ta cika fi sharafi wal karami wajen daukaka da daraja al-majid in aka ce maka majid ana nufin mai wanda ya kai makura ya kai wajen cika wajen karamci da kuma daraja da daukaka to shine Allah babu wanda yake da wannan sifa yake da wannan ainihin cikakken tsari in ba Allah ta'ala malaiki al-fawaid ikhtalafa fil muradi bil al malai sai dauko wata gaba a cikin hadisi yace malamai sun yi sabani wajen fassara wannan kalma na cewa mai ali muhammadin din maganganu da dama akai akan kalman al in an ce al ana nufin me ake nufi da shi to shine mallan zai kawo mana daga cikin irin waɗannan abun fa qila atba'uhu ala dini in an ce ali muhammadin wasu malamai suka fassara suka ce duk wanda yake bin annabi akan addininsa yana cikin ali muhammadin wannan yana daga cikin fassara ta farko da haka don ma malam ya bamu dalili da za a iya ɗaukan wannan kalma ta zama haka sai kawo aya da take cikin suratul ghafir yake gaya mana wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab yace ranar da alkiyama za ta tsaya Allah yace wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya Allah yace adkhilu ala fir'auna zan shigar da mabiyan fir'auna kun ga kalman ala fir'auna nan ba na nufin matansa da ƴaƴansa ba wanda suka yi masa biyayya akan abin da yake kai na bata suka yarda da shi to shikenan sun zama ali fir'aun sai malibi suke dauka da aka ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin to ana nufin mabiyansa da wata fahimta da aka in an ce ana nufi da mabiyansa to dukkan mun nan mun shiga ciki yau sai dai wanda ya ki canja addini wanda ya jirkita addini wannan kuma za a sani ne wacce rana in an zo bakin tafkin Al-Kausar ko ai an zo wannan bakin kogi za a zo da mutane kowa annabi ya ce a bakin kogin akwai kofi wani ruwa ne mai daɗi duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai sake jin kishirwa ba har abada to mutane za su zo ana sha ana ɗiba yana biyo mutane sai wasu zo sai a kore su sai manzon Allah ya fara cewa ce ummati ummati sai ce a ba sa cikin al'ummar ka baka san ma hadasu ba da ka baka san me suka farar ba a bayan ka innahum qad ghayyaru wa badalu ai abanka sun jinkita addini sun canja shi abinda ka fassu akai ba kai suke ba mai duku zo ku dubi abinda akai a bikin maulidin nan yayi shi ka gane cewa mutane sun jinkita addini ku duba abinda mutane suke a wannan ranakun mutum ya zo ya shagantaka sai cewa shi na annabi ne saboda kawai sun rena annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zo ya shagantaka kuna ganin irin abin da ake sakawa a kafafe na me na sada zumunci na social media irin shagantakar da mutane suke da sunan mai addini da sunan mai da sunan san manzon Allah alhali ko ba haka ba ne Allah ce wai ka gaya musu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim Allah yace kace da su kul kace in kuntum tuhibbuna Allah in har kun san kuna san Allah to fattabi'uni Nabi yace Allah yace kace musu subika kabi manzon Allah in ka ce tabbas manzon Allah kake kana san Allah da manzon sa to kabi manzon Allah in kun yi haka dalilin bina da za ku yi yuhibbukum Allah Allah kuma zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne bai cin kai Allah kuma na gafara to kalman al tana iya daukan mabiya ina ba ta fahimta tana iya daukan mabiyan mutum shi sa malam anan ya kawo wannan aya cikin suratul ghafir yake cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab lanan da alqiyama za ta tsaya za mu shigar da mutane mutane mabiyan fir'auna azaba mafi tsanani na baton bayanta yawa wa qila ala wadan suka ce abin da yake nemi da ali ai karabati sune makusantansa ya ce ali muhammad wasu na ga makusatan manzon Allah su ake nufi da ali muhammad to in mun dauka makusatan manzon Allah ake nufi to ali muhammadin guda nawa ne gida hudu ne ali aliyu ali aqilu ali jafar da ali abbas bare su ake kira ahli baiti rasulullah a duniya ta ahli sunna amma in ka koma duniya ta shi'a waye ali muhammadin ali ali aliyu ko gani zuriyar sayyidina aliyu da duk abin da ya shafe shi su a gun su ne ahli bait amma abin da ya fi magana tabbatacciya shi ne ahli bait gidaje ne guda hudu ali aliyu ali aqilu ali jafar da ali abbas wanda su ake kira ahli bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam bale yace wa kasahu kathirun min al-ulama'i biman taharumu alaihim as-sadaqa amma da yawa daga cikin malamai sun kebance kalman in aka ce ali muhammadin to shine wadda cin sadaka ta haramta a gare shi ina ba ta fahimta duk mutumin da ba zai ci sadaka ba to yana cikin ali muhammadin don me yasa saboda annabi bai cin sadaka me yasa bai cin sadaka lianna awsaqun nas dattin mutane ne ya za ka fitar da dattin ka annabi ya karba cin sadaka sai ni da kai a bamu ko cin da mu ne ba ali bai ci ko ba ba da amma annabi bai ci saboda dattin mutane ci ba zai ci kuma yana daga cikin siffar da aka rubuta tun gabanin zuwan annabi cewa yana daga cikin siffarsa idan muka koma tarihin Salman al-Farisi lokacin da Salman al-Farisi yake neman inda gaskiya take da ya gamu da malami na ƙarshe cikin Banu Isra'ila malamin Injila na ƙarshe da ya haɗu da shi yace masa daga baya na aka samu wani malami na Injila mutumin kirki ba abin da ran baka umarni shine akwai wani mutumin da zai fito sunansa Muhammad zai zo a ƙasashe a ƙasa gurin da yake yanki ne na Dibino idan ya zo ga yadda za ka gane shi ya ce yana da karamomi cikin irin martabar da Allah ya masa duk inda ya je zaura in akwai bishiya to reshen bishiyar zai karkato ya masa inuwa in ka ba shi kyauta zai ci in ka ba shi sadaka ba zai ci a cikinsa akwai hatimi na annabta biyu siffanta masa tumin nan a yawon neman gaskiya har ya zama bawa aka sayar da shi wasu yahudawa suka saye shi suka saye shi suka zo wata rena kan bishiya yana ayyukansa na bauta sai ji an ce annabin ƙarshen zamani ya zo aka ce daga sama ya cika ya faɗo din ya tsabar san annabi Salman al-Farisi ke ya zo sai ya tuno wa'ancan abin da malamin sa ya faɗa masa sai ya ɗebo dubi da ya kawo ya ce ga sadaka na kawo sai annabi ya ce ku ci shi dai bai ci saboda bai cin sadaka. To shi yasa annab malam yace idan aka ce ahli Muhammad, yace malamai da yawa cikin sun kebance kalman ahli Muhammad ga mutumin da aka haramta masa cin mai sadaka. Da aka Salman al-Farisi sai ga annabi bai ci sadaka ba. Wani lokaci da ya dawo sai ka yace ga kyautar dubino na kawo, sai ga annabi ne fara ci. Kuma wata ran annabi na tafiya a ƙasa sai ga dubino, yace ba dan ina gudu kada wannan dubino ya zama na sadaka bane, da na ɗauka na ci. To da wannan ne malamai suka ce dusuntuwa da ta zama ƙarama ba sai an yi cike ta. Ai tunda annabi ai abu ne aka tsunta ko, yace ba dan yana gudun kar a ce wannan abun na sadaka bane, da ya ɗauka ya ci. Kina yin din sadaka ɗin tsuntuwa ƴar ƙarama ce, ba sai ka yi talle ka ce ga abunan ka tsunci kaza ba. Amma idan kaya ne mai yawa wanda ko ba zai lalace ba, to wannan kuma sai ka yi inshadin ta, kuma shekara guda za ka yi kana cikiya. Kaza wani yana tsuntar ku yace na samu Allah ya bani jiwa, kai ne ka ɗauki kayan mutane ko, idan mai shi ya bayyana za ka ba shi abu, sai ka yi shekara guda kana cikiya. To kaga sai suka ce abin da ake nufi da Ali Muhammadin ai kasahu kathirun min al-ulama, da yawa cikin malamai sun kebantar da wanda ake nufi da Ali Muhammadin liman tarumu alaihim sadaka, da duk mutumin da sadaka ta haramta a gare shi, to shi da cikin Ali Muhammadin. Shi kan Salman al-Farisi ya baya cin sadaka, me yasa? Saboda annabi ya sa shi a cikin gidansa, ya ce Salman al-Farisi minna ahlul bait. Da ba don bayyana ko ga irin wayannan su ake kira da Ali Muhammad. Malam yace qala Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, babban malami ibn Uthaymeen Allah ya ji kanshi da rahama, yake cewa as-sahihu anna al hum atba, yace magana da tafi inganci da aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, yace humul atba, su ne mabiyan annabi Muhammad. Haka ka yi ƙoƙari ka zama mabiyan annabi, ba mai da'awa ba. Na ba ta fahimta, ba mai da'awa ba. Akwai wanda yake da'awa shi mai son annabi ne, shi ne mai bin annabi ne, amma in ka zo ka ɗauki ɗaya rayuwarsa babu ɗaya abin da za ka auna ka ce wannan mai bin annabi ne. Da haka ka yi ƙoƙari ka siffantu da waɗannan abin da suke tabbatar da cewa kai ainihin mai, kai ainihin mabiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Da haka Allah ya datar da mu. Sara al-muradu bi al-al al-mu'minina min qarabati, yace sai ya zamana abin da ake nufi da Ali Muhammad su ne waɗanda suke mabiyansa, waɗanda suka zo suka bi manzon Allah tun a farkon lokaci da imaninsu, na kusansa da waɗanda ba na kusansa ba, duka waɗannan ana iya kiransu mai Ali Muhammadin, saboda kalman tana nufin mabiya ne, duk da cewa akwai ma'anoni da dama. Za ka samu ma'anan kalman al ta kai ma'ana wajen guda shida ko takwas. Abin da ake nufi da an ce Ali mutum, iyalan mutum, to ga irin abin da ake nufi da shi. Mashru'iyyat salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma yana gwada mana cewa mai an shar'anta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Na watan fahimta a cikin mai, a cikin sallah, da wajen sallah, da waɗansu wurare daban-daban. Da haka wannan shi ne abin da malibu suka faɗa, cewa an shar'anta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallah. Daka sai malam yace wa qad qala ba'dul ulama, wasu daga cikin sashi ne nake karanta, yace wa qad tulifa fi hukumi, amma malamai sun yi sabani wajen hukuncin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati, shin menene matsayinsa, kuma a ina za ka yi? Wasu malamai suka ce a cikin sallah ne, a raka'ar ka ta karshe wajibi ne sakawa manzon Allah salati ina ba ta mun fahimta amma Muhammad Nasiruddin Albari in ka duba cikin sifatu salatin nabi shi ya ce yi wa annabi salati a tahiyya ta farko da tahiyya ta karshe duka a sunnanta mutum sai yayi amma magana da aka furin jarwa an fi yin salati ga manzon Allah a sallah ta tahiyya ta karshe a karshen sallar mutum sai yayi salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba tun fahimta kaga wannan shine karshen abinda malibai suka faɗa da Allah ya kawo shi da kaulihi ta'ala da ya ce saboda faɗinsa maɗaukakin sarki cewa Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna salati a annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi al-aya ammatun fi salati wa ghayriha yace wannan aya ta game komai a cikin sallah da wajen sallah duka ana umartan masu imani da su dinga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da ku gashi yi wa annabi salati wani abu ne wanda addini musulunci ya zo ya koyar da shi yace sannan wali hadisul bab kuma abinda zai saki nuna maka saboda hadisin da ya zo a cikin wannan babi yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa karshen sa wali fadalatu wali hadisi fadalatu ibnu ubayd sannan kuma saboda hadisin fadala dan ubayd kale yace sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmid Allah wa lam yusalli alai ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ajjala hadha yace saboda annabi ya ji wani mutum a cikin sallarsa yana addu'a lokacin da ya salla yad'u yana addu'a fi salati a cikin sallarsa wa lam yahmid Allah bai gode wa Allah ba wa lam yusalli ala an-nabi kuma bai salati ga annabi bai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba fa qala ajjala hadha sai wanda Allah ya ce wannan yayi gaggawa thumma da'ahu sannan sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi salla fal yabda bi tahmidillah to ya fara da godewa Allah wassana'i alaihi da yin yabo ga Allah din thumma yusalli ala an-nabi sannan sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima sha'a sannan kuma sai roki Allah da abin da yake so ina idan kana cikin sallah to wannan ka'idar ake so ka kiyaye bayan kai karatun tahiyya sai kai me cikin karatun tahiyya akwai me akwai godewa Allah akwai yabon Allah ce bayan kai wannan sai kai me sai kai salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan kai wannan sai kuma kai addu'a da ta burge ka ko ka roki abin da kake so da ku gashi wannan shine harin da yafi dacewa ko wa qaulu malik wa abi hanifa yace wannan magana ita ce magana imam malik da kuma abu hanifa nu'man bin sabit cewa wannan shine maganganun su wastadallu bi hadisi musi'a salati suka kama dalili da hadisin nan na wannan mutumin da ya lalata sallarsa haisu ta yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur lahu annabi bai tuna sar da shi war rajul awwal yace dai magana dai wanda ta firin jaya ita ce magana ta farko waratul as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfazin mukhtalifa yace amma salatin manzon Allah ya gangaro da lafuza nau'i daban-daban wa riwayatun mutanawwi'a da riwayoyi nau'i daban-daban wa kada ijma'a ko al-ulama ala jawazi kulli sabitin min as-salat yace to dukkan malamai sun fado akan halaccin dukkan wani salati da ya tabbata akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mutum ya yi shi in dai salatin ya inganta to in ka zo yin sa ya halatta kai shi shi sa Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin tafsirin Ahkamul Qur'an a gargashin wancan aya da muka karanta ta suratul Ahzab aya ta 56 Allah ta'ala da ya kira masu imani yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima a gargashin wannan ayan sai ya kawo lafuzan salati na manzon Allah wanda suka fi inganci guda 8 yace zaka samu suna nan daban-daban amma ga wayannan guda 8 yace babu wanda yake su inganci daga wanda yake su zai iya neman wannan tafsiri don ya ga wayannan nau'ukan salatai ya kuma rubuta su sai ya haddace su yau yayi wannan ya ajiye gobe yayi wancan ya ajiye gata yayi wancan ya ajiye don samun ainihin me yayi ihada da dukkan wani nau'i na salati da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala nabiyina wa jawadil mai itiyani bihi da kuma halaccin zuwa da irin wa'annan ainihin mai hadisai din da zuwa da irin wannan hadisai da suka zo da ruwayoyi daban-daban akan me akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace ya shara'u du'a ba'da tashahhud sannan an shar'antawa yin mutum yayi addu'a bayan yayi karatun tahiyya li kaulihi alaihi salatu wassalam saboda fadin sa mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi thumma la yatakhayyar min ad-du'a'i ajabahu cikin hadisi annabi yace sannan sai mutum ya zaba cikin addu'a wadda ta burge shi sai yayi irin wannan yayi addu'a da ita wadda sai ya gwada mana ana yin addu'a to dan mutum ya dace ya kamata yayi idan mutum yayi tahiyya yayi salatun annabi sai kuma ka zo ka bi abin da annabi ya faɗa da annabi ya faɗa yace idan ɗayan ku yana sallah yayi tahiyya yayi kaza to kada ya bari sai ya dauki Allah tsare kai daga abubuwa guda hudu za mu zo mu ji su a gaba abubuwa guda hudu bayan nan Muhammad Nasiruddin Albani cikin sifatu sala yace an ce ka zabe irin addu'ar da ta burge ka sai yace amma mafi kyawu da burgewar addu'a ita ce wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka sai ka duba irin addu'o'in da ya koya wa sahabbansa sai ka dinga yi kai ma kana danganta wannan addu'o'i zuwa gare ka kamar me kamar sayyidina Abubakar ya zo ya ce ya manzon Allah ka koya min wata addu'a da zan dinga roƙon Allah da ita a cikin sallata sai ya ce masa ka ce ni Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim aw kama qala alayhi salatu wassalam gaga irin wayannan addu'o'i su aka fi so ko da mutum zai yi yayi su babu laifi kuma in yayi addu'a wanda take da wani lafazi wanda yake mai kyau babu wani surkulle a ciki kuma ya halatta a yi su da irin wannan sai mutum yayi shi shine malai yace waya juzu yace wa qala ba'dul ulama amma wasu sashi daga cikin malamai suka ce da ya juzu du'a bi ghairi ma warada ka ga diko yace addu'a bata dace ba bata halatta mutum yayi ta ba da irin abin da yazo ba min amlil akhirah da al'amarin lahira in asalla ne kar ka yi me a tahiyar ka ta karshe kar ka yi addu'a da take da alaka da duniya wasu malamai suka ce yin haka bai halatta ba da wace irin addu'a ya kamata kai addu'a da take da alaka da lahira shi sa manzon Allah ya koya wa sahabbansa yace ka ce min Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal kaga wannan addu'a kai tsaye ta da alaka da lahira da ka irin wayannan addu'o'i ake so mutum yayi amfani da su ya dinga yin su yace ka hawa'ijid duniya ba za ka zo kana yin addu'a kaman wanda suke biyan ko kake neman biyan bukatunka na duniya
لقوله صلى الله عليه وسلم يجي جاء اللهم ارزقني دارا واسعا
اوكي ادوا تدبيان بكاتر
da annabi yake cewa Allah kamar arziki da gida yadda yake mailwaci yalwataccen gida sai wadanda suna ga za su iya za ka yin addu'a wa qala ba'dhum yajuzu du'a'u bi hawa'ij ad-dunya wa malaziha yace mutum zai iya yin addu'a da irin addu'o'i wanda kake neman biyan bukatun ka na duniya da jin dadin duniya din waqtarahu shaykh as-sa'd yace wannan magana babban malami Nasiru Sa'idi ya zabe ta da wajen fahimta babban malami Nasiru Sa'idi wannan Sheikh Nasiru Sa'idi yana cikin manya-manyan malamai da suka koyar da har irin su Malam Abubakar Gumi almajiransu da wajen fahimta hatta Malam Abubakar Gumi yana cikin daliban Nasiru Sa'idi to da haka irin waɗannan malamai shi ya zaba cewa mutum zai iya shigar da addu'a ta biyan bukatar duniya ma koda a cikin sallar sa yake babu laifi bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam yace saboda annabi ne yace thumma la yatakhayyar min addu'a'i ma ajabu ilai yace to tunda annabi ya ce sai mutun ya zaba irin addu'a da ta masa dadi yayi yace kaga zaka iya zaban ta duniya zaka iya zaban ta lahira saboda annabi ne baka zabi yace ka zabi addu'ar da kake so kai na wadan da yawa ba da lakar nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al'amru bidu'ai wa lam yuqayyidhu ko sai annabi ya saki al'amarin addu'a bai takke bai dabe bai shi ba da haka bai bukata wani tawili kullu ma yusamma du'a yace dukkan abin da yake ambaton su addu'a su da su addu'a sai kai shi da haka wannan yana ciki wani zalika ikhtalafa fi salati ala nabi da kuma malamin su kai sabani kuma wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati alaihi salatu wassalam wakila mustahabba wasu suka ce ayi masa salati mustahabun wakila tajibu bil umri marratan wahida suka ce yin salati ga manzon Allah yana zama wajibi koda sau ɗaya ne a rayuwar mutum koda sau ɗaya ne a rayuwar mutum to yin salati ga manzon Allah yakan zama wajibi wa sahihu annaha wajibatu fil umri marratan wahida bale ce magana dai da tafi inganci yin salati a manzon Allah wajibi ne sau ɗaya dai a rayuwar mutum to wannan ya zama wajibi amma in mutum yana son biyan bukatu yana son ɗaukaka yana son darajoji to ya rizumci yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗinsa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mai faɗin manzon Allah ɗin yake cewa albaqilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya marowaci wanda yake ce masa marowaci shine wanda aka ambaci sunan annabi bai masa salati ba da haka da a ce annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wasallam e baka so ka zama cikin marowata ba an kai shurde bakinka ka fada cikin mutane masu me masu rowa da haka kar ka zama cikin mutane masu rowa wa qala sallallahu alaihi wasallam da dira da abinci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce majalasa qaumun fi majlisin wa lam yadhkurullaha wa lam yusallu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat alaihim turat aw hasratun yawmal qiyamah babu wasu mutane da za su samu wajen zama su je su zauna su yi hira su yi zantukansu su tashi ba su ambaci Allah ba ko ba su yi wa annabi salati ba face sun tafi da tawayaya a rayuwarsu ko kuma sun haɗu da asara gobe alkiyama da haka duk gunda ka zauna ana so ka yi mai ka yi addu'a ko ka yi zikirin majalis akwai azkarul majalis ko wadda ake idan ka zauna a wuri za ka tafi zikirin mai za a ce subhanaka allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to ba gane sai ka ce mai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كوكو مكتم وصلى اللهم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا
sai ka tafi a baka zauna a wuri ayi hira ayi hira ayi tadi ana so in zaka tafi kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kuma ka ambaci Allah a irin wannan yanayi din domin shine abin da yafi zama daidai dan haka kar mu yi sakaci da irin waɗannan abubuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace walam yadhkurullaha walam yusallu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam basu ambaci Allah ba ba kuma siwa manzon Allah bai dira da aminci Allah subhanahu gare shi salati ba yace illa kana alaihim tira sai dai face suna da nakasa tawaya sai ta same su au ko kuma shakkar rawi mai ruwaya hadisi yayi kokonto shin tiratin aka ce au hasara yace ko kuma suna da asara ko jarana yace yawmal qiyama asarar ran alkiyama kuma ta fi kowace asara a tsare daga kar mutum ya yi asarar ranar alkiyama Allah da kansa yace wa anzirhum yawmal hasarati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun Allah ya ce ka gargade su rana ta asara wace rana ce asara ranar alkiyama idh qudiya al-amru a lokacin da za a hukunta al'amari wa fi ghaflatin ahli mutane suna cikin rafkanwa wa la yu'minuna ba su imani ba haka mutum in ya bata lokacin sa a duniyar nan ya shirme ya rayu yadda yake so sai je lahira cikin masu asara Allah ka kare haka dole mutum ya kiyaye irin waɗannan abubuwa to wannan hadisi in mun ce za mu yi ta karatu a kansa yana da abubuwa da yawa amma babu laifi faɗa fa'idatu malai ya ce zai ambata mana wasu fa'idodi na wannan hadisi na farko mawadi'u yusannu fiha salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam zai ambata mana wurare ko gurabe da aka sunnanta cewa idan mutum ya samu kansa a wannan wuri yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati na batun fahimta shine sai malai ya fasa ya fara lissafo mana irin waɗannan ranaku da wurare yace yawmul juma'a ranan juma'a tana daga cikin ranaku da ake so a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da karka zauna ranan juma'a baka salati annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku danga mun salati yace musamman ma ranan juma'a domin salatin ku ana bujuro min da shi daka ku yawaita mu yawaita yin salati a manzon Allah musamman ranan juma'a gu na ɗaya kenan na biyu badil azani bayan an kira sallah ana so ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati in an kira sallah za ka yi masa salati za ka yi masa addu'a ta roƙa masa wannan matsayi abin godewa za ka ana kiran sallah sai ka ce mai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammadin ko kuma wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka hamidu majid sai ka tayinsa da ranar juma'a haka wannan yana daga ciki to bayan kai wannan an gama kiran sallah kai wannan salati sai ka ce mai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilati wal-fadila wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta na watan fahimta to sai kuma kai mai ce raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula to wannan yana gurbi na biyu kenan na ba don bayyana guri na uku da ake wa manzon Allah salati yace fi bidayatid du'a'i lokacin da zaka fara addu'a ta neman biyan bukata bayan kai yabo ga Allah sai ka salatin manzon Allah in kana so amsa addu'ar ka da ba ta fahimta mun karanta hadisi a baya ko wani yayi sala yayi yayi sallah sai bai ambaci Allah ba ko bai salati ga annabi ba ga annabi yace yace ajjala hadha wannan yayi gaggawa daka gurbi na uku da ake yi wa manzon Allah salati shine bi bidayatil du'a lokacin da zaka fara addu'a to sai kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati gurbi na hudu fit tashakkudi fis salati lokacin da kake karatu tahiyya a cikin sallah to anan wacce tahiyya ta farko da ta karshe ko ta karshe afirin jahid da magana cewa ana yin salatin annabi ne a tahiyya ta karshe ina ba ta mun fahimta kwarai ta ce magana rajiha wajen mafi yawa malamai fil azkaris sabahi wal masa gurbi na biyar lokacin da za ka yi zikirin safiya da yamma safiya da maraice ana so ka yi salatin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku ko na shida kai inda dukhulul masjid yayin da zaka shiga masallaci kace me wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftahli abwab rahmatika wa indal khuruj wuri na bakwai kenan yayin da zaka fita cikin masallaci nan ma sai kai masallaci ce wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftahli abwab fadlik nan zaka shigo cikin masallaci sai kaje Allah ka bude mun kofofin rahama nan zaka fita daga masallaci zaka shiga duniya kace Allah ka bude mun kofofin falala gane hikimar da yake ciki aya duniya yake neman falala da biyan bukatu da sauransu sai kaje Allah ka bude mun kofofi na falaloli daban-daban wannan yana daga cikin kurin da zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati yace illa kana alaihim tarat fa ce in suka tashi ba a sorry yace fi salatil janaza haka kuma lokacin da aka zo za a yi sallah a gawa nan ma ana salati a manzon Allah eh kusa sallar gawa da yawa mutane suna ganin kamar abu ne mai wahala ba ta da wahala kawai ba ma karatu ne idan ka zo sallan gawa abu na kwarko mutum ya san kabbara nawa ake kalla akalla hudu ko yawa tun zai kabbara hudu kabbarar farko sai ka karanta fatiha kabbara ta biyu sai ka salatin annabi kabbara ta uku sai ka yi mai addu'a mamaci kabbara ta hudu sai ka yi addu'a a sauran musulmai sai ka ce assalamu alaikum shikenan ka gama addu'ar sallah ka sallah sai dai ana so a tsawaita addu'an da ake yi a wajen me wajen sallah din don nemawa wannan mutumin gafarar Allah wanda ga kan wannan da mu dakata ko akwai wurare da dama na lokaci yayi ko yau minti to ai kan hadisi ne in mun ce za mu karanta shi ba zai ishe ba amma za mu iya karanta hadisi na 116 yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad dajjal wa fi lafadhin idha tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in yaqulu allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam muttafaqun alayhi wala hadisi an jishi daga Abu Huraira ba mu bukatan mu maimaita wani abu na tarihin sa ko abubuwa musamman ba saboda lokaci to wala hadisi abinda yake koya mana mutun ya nemi tsari daga wasu abubuwa guda hudu a lokacin da yake karatun tahiyya bayan kai tahiyya kai salatin annabi to addu'an da ake so ta biyo baya shine ka nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu kamar yadda Abu Hurairah yace yace manzo Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabul qabr ana azaba a kabari hadisai da dama sun tabbatar da haka cewa ana azaba a kabari abin da ya tabbatar da haka ga hadisin nan na wanda yake batu akan annamimanci wasu mutum biyu annabi zai wuce ta cikin kabarin su sai yasa aka yanko tamkar dibino sai aka tsaga sai aka sa daya a cikin wannan kabari aka sa daya akan wannan kabari sai yace tayi Allah ya sauƙaƙa musu bisa wannan malamai suka yi ta ƙara junan su sani don me yasa saboda wani abun me shi ganyen aka ce albarkan tasbihin da suke yi waɗannan ganyayyaki da wani abun da ya kama da haka Allah zai iya sauƙaƙa musu haka sai aka manzon Allah sai ya ce wa'annan mutum biyu ana musu azaba a kabari kaga wannan ya tabbatar da azaban kabari sai annabi ya ce amma ba ana musu azaba dan sun aikata wani laifi mai girma bane ba ana musu azaba ne saboda dalili guda biyu na farko bai iya fitsari ba bai sanya ake bawali ba na biyu kuma yana yawo da annabi manci a tsakanin mutane yana hada fada wannan abin yasa aka yi masa azaba ko gashi ya kamata mutum ya kiyaye waɗannan ɗabi'u idan ya zo zai yi abin kuma wannan yana tabbatar mana da ana yi wa ɗan adam azaba a kabari kuma hadisai da dama ga hadisin Abdullahi dan Umar hadisin muttafaqun alaihi hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi cewa idan mutum ya rasu ya mutu aka kai cikin kabari a ranar yake gane matsayinsa to cikin wannan hadisi ya gwada mana duk mutumin da aka masa tambaya bai iya amsa tambayar da aka masa ba to za a yi masa azaba a cikin kabarinsa har zuwa ranar alkiyama Allah ya kare kaga bisa wannan annabi ke neman tsarin azaba ta kabari saboda masifa ce wa azabin nari kuma annabi yana addu'a Allah ya raba shi da azabar wuta wuta duk yadda za a siffanta maka ta wuce nan wutar lahira kawai iya abin da hankalinka zai iya ɗauka shi aka siffanta maka shi aka kwatanta maka don ka iya ganewa amma abin ya wuce nan duk tunanin ɗan adam ya wuce nan saboda wutar saboda ta zafinta ya kai makura ta ce jikinta yana cin jikinta ce Allah ban izini na huta aka ce ki je ki ne ki dinga numfashi sau biyu a shekara shine lokacin sanyi da lokacin zafi numfashin wuta ne in wuta za ta zama haka aga ga dan adam yana da hankali dole zai nemi tsari da ita Allah ka tsare mu da ita ko manzo Allah ya ce wanda ya nemi tsari da wuta sau bakwai wutar za ta ce ya Allah ka nesanta wani da ni ta ma za ta tsaya ka saboda ta san ita mece ce sai aka sunnanta maka cewa mai in kai sallar magariba ka ce mai Allahumma inni a'udhu bika minan nar sau bakwai ko ka ce Allahumma ajirni minan nar sau bakwai in ka faɗi wannan sai wutan ta ce Allah ka nesanta wani da ni kaga ya kamata ku dinga yi lokacin sallan asuba da lokacin sallan al'asar ana so ka faɗi wannan wa min fitnatil mahya kuma ka nemi tsari daga fitina ta rayuwa malumin suka ce abin da ake nufi da fitinar rayuwa shine duk abin da zai ɗauke ka daga bautar Allah shine fitinar rayuwa in kuri za a baka ya hana ka bautar Allah ka nemi tsari Allah ya raba ka da shi in yaya za a baka su hana ka bautar Allah ka nemi Allah ya hana ka da shi in mulki za a baka mulkin ya halakar da kai ka nemi Allah hana ya raba ka da shi shine fitinar rayuwa duk abin da zai shagaltar da bawa ba zai yi wa Allah bauta ba to wannan shine fitinar rayuwa wal mamat fitinar mutuwa fa suka ce su'il khatima mutum ya yi mummunan ƙarshe Allah ka raba mu da shi wanda Allah ya ce innamal amru bil khawatim abin da yake al'akari da shi ya yi ƙarshen mutum ya kasance duk abin da kai a farkon rayuwarka in ƙarshen ka ya kyau ka yi nasara to abin da yake kula da shi yaya kai ƙarshen to ƙarshen bai yiwuwa sai an haɗa da mai da roƙon Allah ya sa ka samu abin da zai tabbatar da ƙarshen ka ya zama mai kyau to yana daga cikin abin da za ka nema Allah ya tsare ƙarshe daga fitinar mutuwa shine ka yi mummunan ƙarshe wa min fitnatil masihi dajjal da kuma Allah ya tsare ka daga fitinar dujjal wanda yake abin shafewa dujjal saboda ba lokaci da mun faɗi abubuwa da kansa akwai wani malami ya yi wani littafi ya ce almasihi dajjal wajen shafi 300 da wani abu na littafi da ka karanta za ka yi al'ajabi za ga abubuwa na mamaki wanda aka faɗa in kuna so ku sake sani ku dube sharh riyadus salihin na ubin uthamin da yazo kan hadisin nan da yake cewa me badiru bil amali saba karkashin wannan hadisin sai yace aw sharru ga'ibin yuntadaru to karkashin sharru ga'ibin yuntadaru sai aka ce shine rujal mafi sharrin abin da yake koye ake sauraron zuwan sa shine dujal sam'an ibn nawas yace wata ran suna zaune a cikin masallaci yadda imam bukhari ya ka hadis yace suna zaune cikin masallaci sai manzon Allah yazo yana musu bayanin dujal sai suka gane yayi kama da wani mutum da ake cewa sa Abdul Uzza suka tsorata sai annabi ya fita a masar a cikin masallaci ya shiga gida lokacin da ya shiga gida yana fitowa sai ya ga sabai suna lallekawa sai ce me kuke nema kuka ce ai bayanin da ya musu sun kaddara in sun fito waje za su ga dujal din yace da Allah zai fitar da shi ina cikin ku da ni ne zan ba zama kariyar ku daga sharrin sa amma ba zai fito ba sai bayan bana nan Ibn Uthaymeen yace duk wanda ya ganshi zai ga akan goshin sa haka an rubuta ka fa ra an ware su daban-daban ka fa ra ji haka za ga an rubuta akan goshin sa yace daka shine dujal yace Allah ya bashi iko abubuwa da yawa idan guri akwai sinadari wani dan adam yake da bukatar sun yazo yace abu kaza da yake karkashin kasar ne ya fito zai fito eh sa mu jeji mutane fulani da dabbobin su babu abinci ce ciyawa ki tsoro su ci abinci sai ta tsoro sama ki ruwa sai sama ta ruwa Allah ya bashi wannan iko kuma zai fito yayi wata guda bana 40 zai a duniya ko wata daya zai a duniya kwanansa na farko daidai yake da shekara guda to da ya zamu yi sallar shekara daya ko da ya zaji sallar shekara daya ko dan ba ma son mu to amma an ce kuma ya fito wanda yake cikin kabari ma bai tsira ba fitinarsa kuma shi sa aka kira shi sharru ga'ibin yuntazar mafi sharrin koyayyen abin da ake sauraron zuwansa kun ga aka ce to ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga sharrin dujal wata ran sabon manzon Allah sun yi tafiya mai nita sai suka zo suka samu wani kogi a cikin kogi sai suka ga wani gida sai suka shiga da suka shiga sai suka ga wani mutum a daure a cikin sasari sai tambaye su ya ce musu ku daga ina kuke sai suka ba shi labari ya ce daga yanki mai dubino suka ce ya ce to na yi kusan fitowa duniya wani mutum ya bayyana na cewa shi annabi ne suka ce eh da suka zo suka biyo manzon Allah labari sai ce shine dujal ya yi kusan bayyana Allah ya kare mu shi sa aka kira shi sharru ga'ibin yuntazir wanda yake sallah ya dinga neman tsari daga sharrin dujal an ce wannan addu'a za ta maka amfani in kana cikin kabari wanda yake raye dujal ya fito manzon Allah ya baka maganin sa shine me ka karanta suratul kafi ayoyi goma na farko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu bashiral mu'minina ko har zuwa karshen ayoyi guda goma ne to kaga wanda ya iya so zai tsira daga sharrin dujal aka ce in shi ya fito kana karanta wannan ayoyi dole zai gudu in bai gudu ba zai narke dan ka kaga dole sai gudu aka je kana ta koyon wasu waƙoƙi baka iya wannan ba a banza dujal ya fito ya tafi da kai Allah da gaske kai kana ta waƙe waƙe na banza da wabi ka zo dujal ya zo ya tafi da kai aka kai asara to Allah ya datar da mu wa fi lafazin a wani lafazi yace li muslim idza tashahada ahadukum idan ɗayan ku ya karatu tashiya bal yasta'iz billahi min arba'in ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya kulu sai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam kaga ta min azabin nari dan kuma sai ce min azabi jahannam ya fara da shi to dai sai mu tsaya anan ko ko ba mu fadi maganganun da malamin suka fada ba amma dai mun fadi wasu daga cikin abubuwa da zamu fa'idantu da su ainihin me ainihin na rayuwa sai dai gaskiya da zamu samu dama mu karanta sharhin akwai maganganun mala yace da kace Allah tsare ka daga sharrin rayuwa sai yace fitnatul ma ya taduru ala shay'ain yace fitnar rayuwa yana kewaya akan abubuwa guda biyu me abubuwa guda biyu yace shubuhat wa shahawat shubuhohi da sha'awa kaga kuma duk rayuwar mu kenan ko yanzu ga sunan shubuhohi kala kala sun zo su kewaye mu to abin da zafi kana dai Allah ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure to Allah ya gafarta mana kada Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yake ba na kuskure ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله منا توصلي دونا دعا منا رقونك يا الله دكا واني مي بكاتا تشكمو الله كبيا مسا بكاتون سنة الكير دكا مي واتا مطلع تشكمو الله كياي مسا مطلو لنسا يان قوم رسكي جدا جيدا أسبتو تيباس تلافيا منا مسا دعا الله باس تلافيا مودا مكي دلافيا الله كالا منا لافيا إبام إيكو صرف لافير موجي مسا داعا الله كيو تتكرشمو Allah ƴaƴan da ka azurta mu da su Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai Allah kare su daga sharrin abin da muke ji muke gari na wannan ƙarshen duniya Allah muna addu'a muna roƙonka shugabannin mu Allah ka sa musu tausayin al'umma cikin zukatan su Allah ka sa musu tausayin al'umma cikin zukatan su Allah ka sa musu wadatar zuci ya Allah ka sa musu wadatar zuci ya Allah ka sa musu wadatar zuci wannan abubuwa mu yawaita yin addu'a kan su tausayi da wadatar zuci domin shi yasa kaga abubuwan babu sauki inda shugabannin mu suna da tausayi suna da wadatar zuci to da zamu samu sauki Allah ka sa musu tausayin mu da wadatar zukata ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad tabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin